لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينزو دمكي مغانا ranar Lahadi ce wadda ta yi daidai da 15 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429 daidai da 15 ga watan Septemba shekara ta 2008 jama'a 16 jama'a muna ainihin zaune ne a masallacinmu mai suna Al-Jami'u Salafi wanda ke nan Muciya Sabon Garin Zaria jihar Kaduna Najeriya domin ci gaba da tafsirin da muka ainihin fara a jiya mai suna Sabilur Rashad fi hadi khairul ibad tasnif al-allamati Sheikh Muhammad Taqiyuddin Ibn Abdul Qadir al-Hilali Allah madaukakin sarki gafarta mishi sai dai abinda nake so a gane kamar yadda na fadi nace wannan ba tafsiri ne irin yadda aka saba tafsiri irin tafsiri da jama'a suka saba da shi ba wato ba tafsiri ne in its traditional form ba tafsiri ne manhaji wato tafsiri ne da ya dauki wani salo shine ayoyin tauhidi ne da suka zo a cikin alqur'ani malamin ya biya tsuntsunto su kuma ainihin wato yake hada su da wasu hadisai da wasu asarai daga cikin maganganun salaf da makamantan su domin yin sharhin su to muka ce babban malamin mu Sheikh Abu Ubaida mashhur Ibn Hassan Ali Salman shine ya dauki wannan littafi ya ainihin haƙaƙa shi bayan bugu da aka taɓa wa littafin kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah dan haka da yake sabon littafi ne kuma sabon bugu sannan wannan salo na tafsiri abu ne da ba a saba jin shi ba tare da cewa ni na saba nakan gabatar da irin wannan tafsirin na taɓa muku tafsiri akan tarihin Annabi Yusuf na taɓa tafsiri akan ainihin abin da ya shafi haddodi inda muka dauko suratul nur na taɓa tafsiri akan jihadi a inda muka dauko suratul anfal duk wannan tafsiri ne al-mawdu'i wato tafsiri ne akan wani abu wanda muka abin nan to sannan shi kan shi littafin ya kasance ba ko ga mutane yasa sai mawa akwai buƙatar ainihin wato a tsaya dan karanta wasu maganganu da shi malam mashhur ya faɗi waɗanda bayan karanta su kuma za a zo a dan tattauna kaɗan daga tarihin mawallafin littafin sa'annan kuma sai a zo a ci gaba da karatun littafin kai tsaye idan jama'a ba su manta ba mun dan yi wasu maganganu da suka shafi littafin ajiya game da me malamai suka ce akan littafin sannan me littafin me malamai suka ce akan shi a yau daga shafi na 79 sai ya ce al-aslul mu'tamad fi tahqiqi wa amali fihi wato asalin da na dogara da shi a wajen tantancewa da gyaran wannan littafi da kuma aiki ko gudunmawar da ne wa wannan littafin abinda wannan maganar take nufi jama'a idan ka tayar ma wani littafi za ka gyara shi ka sa a buga shi a inji to ai ana buƙatar a san daga ina ka samo shi shin daga rubutun hannun mai littafin ne ko daga rubutun hannun ɗalibin shi ne ko daga rubutun hannun da aka yi a zamanin shi ne ko bayan zamanin shi shin idan ka said ne za ka tsaya ka yi aikin editing ana son a ji ina ne source of data wanda kake son kai producing din shi ya koma ya zama information domin me domin ya samu granularity ma'ana domin ya samu nagarta da karbuwa da tabbatuwa idan har kana son ka gyara littafi ka tabbatar wa da duniya cewa wannan littafi da ka gabatar na wani kai iya kokarin ka wajen gyaran shi to lalle ne sai ka fada wa duniya ina ka samo shi me madogarar ka shine malam yace al-aslul mu'tamadu asalin da na dogara da shi fi tahqiqi a wajen aikin gyaran wannan littafi wa amali fihi da kuma aikin da ne wa littafin kun ga abubuwa biyu abu na farko zai bayyana maka ina ya samo asalin littafin sannan wacce gudunmawa wacce hidima ya yi domin ya kara wa littafin armashi malam mashhur ya ce lam yutba kitabu sabilir rashad fi hadi khairul ibad fi ma a'lamu illa tab'atun wahidatun fi hayatil mu'allif rahmatullahi alayhi littafin nan na sabilur rashad a iyakar sani na inji mashhur ba a buga shi ba sai bugu so daya wanda aka yi wannan bugun a rayuwar mawallafin littafin. Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Wa taqa'u fi thalathati mujalladat, wannan bugu da aka yi wa littafin an buga shi a cikin mujalladi uku ne. Me yake nufi da mujalladi? Mujallad kalmar daga jild ne, wato fata. Saboda lokacin idan ainihin aka gyara littafi, aka sa gam, aka liƙe takaddun shi, ko aka sa zare, aka ɗinke shi, sai a samu ainihin fata, sai a samu kwali, sai a yanka, sai a naɗe wannan ainihin fata, sai ta zama ita ce bangon da zai zama hard cover. To shi yasa sai suka koma suna ce mishi al-mujallad, wanda aka naɗe da fata. Ina fata an gane. To dan haka sai wannan kalmar sai suka ci gaba da amfani da ita, koda bayan da aka daina nadewa da fatar, aka da ana nadewa da leda ko wani abu daban. Din littafin da ya girma aka yi mishi hard cover sai su ce mishi mujallad. Din littafin da ya zama bai yi girma ba, ko ba a yi mishi hard cover ba, an yi mishi soft cover, sai ainihin su kira shi ghilaf. Ina fata an gane. Malam ya ce to wannan littafi a cikin mujalladai uku. Fi kulli mujalladin juz'ani, a kowane mujalladi ɗaya an kasafta shi biyu, juz'i ɗaya biyu, juz'i ɗaya biyu, haka ma'ana kenan. Mujalladi na ɗaya yana ɗauke da juz'i na ɗaya da na biyu, mujalladi na biyu yana ɗauke da juz'i na uku da na huɗu, mujalladi na uku yana ɗauke da juz'i na biyar da na shida. Wa tubi'a ala nafaqatil amira aljalila aljawharati binti su'ud ibn abdul aziz ali su'ud al-kabir, su'ud al-kabir. An buga wannan littafi ne a bisa ɗaukar nauyin gimbiya mai daraja mai suna Al-Jawharatu As-Su'ud, dan Abdul Aziz, daga cikin ainihin alayen Su'ud babba, wato wata ƴar wan Fahad. Bari mu faɗa muku yadda za ku gane wan sarki Fahad da ya rasu. To yana da ƴa sunan ƴar Al-Amiratu Jawhara, gimbiya Jawhara, to ita ce ta ɗauki nauyi aka buga wannan littafin. Ina fatan an gane a wancan lokacin. Sai malam yake cewa wa ashrafa ala at-tab'i al-maktabul ta'limi as-su'udi bil maghrib, hukumar da ta dauki nauyin buga littafin shine ofishin karantar da addinin musulunci na Saudiya wanda ke kasar Morocco. Wa tawalla ko at-tab'a maktabatul ma'arif ar-ribat, wato wadda ta kula da aikin ita ce waccan hukuma, wadda kuma ta buga din ita ce ainihin wato maktabatul ma'arif, wadda take ainihin Ar-Ribat, wadda Bature ke cewa Rabat a nan Morocco din, capital city fil mamlakatil maghrabiyya, a masarautar kasar Morocco. Ja'a fi awwalihi, ga yadda yazo rubutun da yazo a farkon littafin a wancan bugu, daga shafi na biyar zuwa shafi na 11, ga bayanin yadda yazo. Unwan, aka ce unwan shine kan darasi. Tanwihun, jinjinawa, taqridun da kuma sa albarka, shine abinda Bature yake cewa acknowledgement. In ka bude farkon littafi sai kaga acknowledgement, ko to shine sai a ce tanwi, jinjinawa mai littafi, ko jinjinawa littafin, ko kuma ainihin wato taqrid, sa albarka, ma'ana wani yayi littafi sai wani ya zo ya tofa albarkacin bakin shi akan littafin, shine ake cewa tanwi ko kuma taqrir, shine da turanci acknowledgement. Katabahu al-ustaz Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdussalam an al-mulhaq al-ta'limi as-su'udi bil maghrib, wanda ya rubuta wannan sa albarka shine wani professor mai suna Muhammad dan Ibrahim dan Abdussalam, ya kuma rubuta wannan ainihin wato taqrizi ne ko sa albarka a madadin ainihin wato ofishin karantar da addinin musulunci na Saudiya da ke kasar Morocco. Wa arakahu, ya sa mishi tarihi da cewa 7 ga watan al-Muharram, hijirana da 1407, wato kenan in ka duba za ka ga yau shekara kamar 22 ko da 3, 22 da buga littafin kenan. Al-Muwafiq, wanda ya daidai da 11 ga watan Septemba 1986. Bayyana fihi ahamiyatat tauhid, a cikin wannan sa albarka da yawa wancan bugun littafi ya bayyana muhimmancin tauhidi a ciki. Wa zakara, kuma ya bada labari ko ya ambaci cewa annal hilali, shi malan taqiyuddin al-hilali عالج فيه بمهارة كل القضايا والجزئيات المتعلقة بأنواع التوحيد الثلاثة المعروفة ما لن تكيب دين الهلالي يا تتونا دا دكان قري وادا إياوا جما دا أينهن دكان مطلولين دا سكشا في توحيدي كانان سو دا من ينسو دا دكان بانغلورين توحيدي نوو إنشو قدا أكد إنو وادا دا أكساني واتو توحيد الربوبية دا توحيد الألوهية دا توحيد الأسماء والصفات shi wannan malami mai sa albarka ne yake bayani akan cewa malam Taqiyuddin al-Hilali a cikin wannan littafi Sabilur Rashad ya ainihin tsaya ya tattauna muhimmancin tauhidi game da bangarorin tauhidin nan guda uku kananan su da manyan su wallatirta kaza fi mu'alajatiha ala amraini wanda ainihin wato waɗannan abubuwan gaba daya shi malam Taqiyuddin ya kafa su ne wajen tattauna su da kuma nuna bayanai akan su ta nahiya guda biyu al-awwal al-amari na farko ar-ruju' ila al-masadir al-ula shi wannan malami da yake sanya albarka yace ya lura daga cikin abubuwan da shi malam Taqiyuddin ya bada muhimmanci akwai komawa zuwa ga mabubbuga ta farko a cikin addinin musulunci ita ce al-qur'an al-karim wa ma sabata an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama من تبيان لبعض الآيات التي ينطلق منها بحثه ثم أرى كبار المفسرين من أئمة السلف والخلف كما وزواج أينهم واتوما بقى تفرقوا إتشي القرآن ما يجرم دكما أبن دي تبت دك منزوان الله صلى الله عليه وسلم نبيان وسآيوي وأندا دك كيد كومو وربن تكين دمالن تكيب ديني كيهي ba sa ainihin wuce waɗannan ayoyi sune ayoyin tauhidi sannan kuma sai ya faɗi ra'ayoyin manya-manyan malaman tafsiri daga cikin limamai na salaf da kuma waɗanda suka biyo bayan su abinda wannan magana take cewa jama'a wato ban sani ba ko Allah ya sa ka taba halarta kaddamar da wani littafi ce sa ustazai dole kanku ya waye ku sani cewa ba ana rayuwa ne a daji ban aka ce za a kaddamar da littafi kaza a Arewa House za a kaddamar da littafi kaza a kaza ya kamata ka je ka ga meye ake yi ya ake yi da haka zaka samu gogewa da wayewar kai in ba haka ba sai ka tara ilimi amma kuma tukushari ne kai kanka bai waye ba ka san me ake ciki ba ko ka taba zuwa kaddamar da wani littafi da wani malami ya rubuta zaka ga an danka littafin ga wani a ce ana son shi wannan zai bada general analysis game da littafin zai je ya karanta littafin yayi nazarin littafin sai ce sakamakon karantawa da nazarin da yawa littafin ga abubuwan da ya gano shine abin da wannan malamin yake yi yace sakamakon karanta littafin na wannan malami ya gano cewa malamin yana kokarin komawa zuwa ga mabubbuga ta asali a musulunci ita ce alqur'ani da kuma hadisi waɗanda suka tabbata domin me domin ya alakanta su da ayoyin da yake so yayi magana akai waɗannan ayoyi ne yake so yayi magana akai ayoyin tauhidi dake cikin alqur'ani sannan kuma yana kwararo ra'ayin manya-manyan malaman tafsiri daga cikin malaman farko da kuma waɗanda suka zo bayan su ina fatan an gane kaga yanzu wannan yana baka general overview yana baka dunkulallen sakon da malamin yake dauke da shi wanda karshen ta in ka karanta ire-iren waɗannan bayanan sai kaga ko baka karanta littafin ba da za a tare ka a wani wuri zaka iya bada bayanin littafin saboda wanda ya karanta ya bayyana kai kuma ka karanta abin da ya bayyana ko kun fahimta jama'a saniyan na biyu ma ayashahu hadha al-muallif al-jalil al-hilali fi hayatihi al-mubtakara min alwan al-madhahib wal-aqaid sannan yace hanya ta biyu da ya fahimci malamin ya bi wajen gabatar da littafin nashi ya rinka kwararo abubuwan da ya rinka kwaramniya da su shi malam Hilali kenan a cikin rayuwar shi tun farko na gwagwarmaya game da yadda kungiyoyi da akidoji suka rinka tasowa ina son anan ku natsu da kyau zan alakanta muku wannan maganar da wata magana wadda ta shafe ni shine malam Taqiyuddin al-Hilali a daidai sadda yake tasowa yana saurayi a wannan lokacin turawan mulkin mallaka suke yawo suna karya gwamnatoci na musulunci suna zalunta musulmi suna kashe malamai
a daidai wannan lokaci aka rinka samun malamai yan bid'a daga cikin sufaye suna goyen bayan turawan mulkin mallaka akan karya wasu gwamnatoci daga ciki har gwamnatin musulunci ta sarkin musulmi At-Tahiru a nan kasar aka samu wasu malaman bid'a da sarakunan gargajiya a kasar Gombe suka hada kai da turawan mulkin mallaka aka karya ta to a daidai irin wannan lokacin ne ta Qiyuddinul Hilal yake tasowa yake saurayi sai zan kenan daidai sadda yake saurayi rayuwar ya taso ta akwai kwaramniyar da ta shafi duniya gaba daya akwai kwaramniyar da ta shafi zaluncin da ake wa musulunci akwai kwaramniya ta taimakon da yan bid'a suke bayarwa wajen rugurguza gwamnatoci na sunna ko kun fahimci wannan sannan daidai lokacin nan akwai kuma abubuwa da suka taso na kungiyoyi waɗanda suke mugayen kungiyoyi ne waɗannan irin kungiyoyin jama'atu tabligh da makamantansu waɗanda an yi amfani da waɗannan su ma wajen ƙara rauna da musulmi da lalata su da zubewar su da hilali ya taso a daidai wannan lokacin sai zan kwakwalwar shi ta taso a cikin kwaramniya ya iya jure duk irin waɗannan kwaramniya da irin waɗannan hayaniyoyi to su ne suka bayyana da ya zo rubuta wannan littafin dan haka duk inda ya zo yana wata magana da take da alaka da wata kwaramniya da ya taba shiga ko ya sani a rayuwar shi sai ya kawo ta dan haka in ka dubi littafin sai ka ganshi cikakken malami ne na tafsiri cikakken malamin hadisi ne cikakken malamin fiqh ne sai kuma ka ganshi gogaggen dan jarida ne mai iya bada labarin abubuwa a yadda suka faru ina fatar mun gane me nake nufi da magana ta tada zo akan cewa in alakanta wannan maganar da ni da nake karantar da ku daidai lokacin da na taso ina matashi ne ma a wannan lokaci rikicin addini da gwagwarmayar kungiyoyi da dariku ya barke a kasar nan dan haka sai zama daidai wannan lokacin kwakwalwa ta na girma tare da irin wannan kwaramniya da wannan hayaniya dan haka wallahi kwaramniya ɗaya yanzu nake tsoro a duniya ita ce ta tashin alkiyama amma duk wata kwaramniya zaka ga ka taso da matsala kamar zaka kama da wuta sai kaga bata dame ni ba kai ne ta dama saboda babu wata kwaramniya da idan nan nawa bai ji ba bai gani ba kunnan nan nawa bai ji ba babu wata hayaniya da wata gwagwarmaya da shiga da fita a jami'o'i a cikin gari a masallatai a ina ne duk waɗannan abubuwan wannan shi yake bayyana a yanzu da na zama ina karantarwa shi yasa sai a zan karatun in ya tafi sai ka ji sai an kawo wata magana wanda ko kana jin daɗin karatun sai ta bata maka rai haka wannan littafin yake shi yasa nace za a ji jiki fa yana cikin tafiya baka je ne maka wani sharhi ne maka daɗi sai ka ji ya dauko ta guduma ya kwankwasa ta bugi kan kowa sai kana da imani shine ba za ka ji zafin ta ba to abin da yasa nace za a ji jiki jama'a wa walidun wa ma walada ne suka hadu shi mai littafin ga yadda yake ni mai karantawar ga yadda nake to shi yasa tun je nake cewa za a ji jiki mai yiwa baka gane abin da ake nufi ba sai an zo an fara jin jikin tukuna ina fatar mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sannan sai yake cewa wa ma khabbara bi hukmi taqallubihi fi afaqin shatta min al-ardi ma li hadhihi wa tilka min hujajin wa muqawwamat yace da kuma irin abubuwan da ya ainihin wato mu'amalance su na kaiwar shi da komowa da ya a cikin kasashe mabambanta waɗanda waɗannan na da alaka waɗancan ma na da alaka ku duba kwaramniya ta me kwaramniyar aqida da mazhabobi hilali ya san su sannan ya shiga garuruka mabambanta duk wanda ya hada waɗannan abubuwan jama'a kaje ka saurari farko-farkon muqaddimar waƙar shata da yawa sarkin daura kaji abin da yace yace tunda na san bashari yace ba ni da jahilcin wani sarki abin da yake nufi sanin sarkin daura Muhammad Bashar gare shi to ya gama sanin sarkin duniya na kololuwa to ba wani sarki kuma wanda shata ya jahilta ya gama sanin na kololuwa to duk wani na ƙasa ne sannan sai ya sake cewa kuma tunda ainihin wato ya san kasar daura to kuma ba shi da jahilcin wani birni in ka je ka saurari waƙar tashi da kyau abin da yake ishara kenan me wannan magana take nufi idan ka riga ka gama sanin gwagwarmaya game da aqidoji to babu wata gogormayar aqida da za ta saso wanda za ta rikita ka. Idan ka gama shiga garuruka kaga kabilu da nau'ukan mutane, babu wani abu da zai zo ya faru a garinku wanda zai zo ya lazana ka. Kar ku manta mun ce mutumin Morocco ne, ya zauna Saudiya, ya zauna Misra, ya zauna Jamus, ya zauna Iraki, ya zauna Ingila, ya zauna Faransa, babu inda bai shiga ba. Dan haka jiya idan ka lura da kyau, nayi wata kalma da Turanci wanda duk dan boko wanda ya san diplomasiya ya san menene wannan kalmar take nufi. Da nace Taqiyuddin al-Hilali is an intercontinental Islamic personality. Intercontinental, babu karni, babu wato continent, babu wuraren da bai shiga ba, babu yankin duniya da bai shiga ba, babu kara idda bai shiga ba. Kaga dai dan Afrika ne, daga Morocco, arewacin Afrika, amma gashi a kasar Turai, a Ingila, a Faransa, a Jamus, gashi a India, gashi a Iraki, gashi a Misra, ba inda bai shiga ba a duniya. To duk wanda yayi irin wannan jama'a, babu wani irin abu da bai gani ba. Shi yasa zaka ga wanda bai je ko ina ba yana zauna a garin su, kasuwar kauyen sun ta kama da wuta sai ga ya fadi yana birgima. Amma wanda aka yi 9/11 a gaban shi, September 11 a gaban shi, dan ya dawo nan kasuwar mutiya ta kama da wuta, yau ko ba tsayawa zai ba kawai yana kilkila dariya ma gani. Ina fata an gane. Allah ya taimake mu. To shine sai yake cewa, to da kuma irin waɗannan gogormaya in ka hada waɗannan guda biyu, kala sai yace la'alli la ubalighu idza qultu, yace me yiwa ba zan zake ba idan nace inna shatran hamman min hadha alkitab, lallai wani bangare mai muhimmanci na wannan littafi, kad tamma imla'uhu bi ta'assurin wadih mimma ayashahu min inhirafat wa abatil. Wato bangare mai girma na wannan littafin, malamin kun san dama wannan littafin asali ba rubuta shi ba, dan za ku zo ku ji shifta ce yayi, dan ya tsufa ya wuce shekara 90 a lokacin rubutun ba zai ba, zama yayi yana fadi daliban shi suna rubutawa, zaka zo ka ji ba da dadin nan ba. To shine sai yake cewa bangare mai girma na wannan littafin duk gaba ɗaya yayi imla'in shi ne na irin abubuwan da ya tasiri da su, waɗanda ya rinka haduwa da su na rayuwa, waɗanda suka shafi karkacewar mutane da karirai. Zaka je yana ta bada labarin abubuwa, ya ga wani makaryaci, ya ga wani dan damfara, ya ga wani kaza, ya ga wani kaza, ya ga wani kaza, sai ka dauka kamar ya fita daga maudu'in ne, bai fita daga maudu'in ba, domin ko Qur'ani haka ya sauka, ina son ku gane. Sai sa kwanaki muna karatu a tudun wada ne marmaza na fadakar da ku akan irin wannan, don wani lokacin muna cikin karatu sai ku ji mun shiga current affairs, sai ku ji ga wani dan damfara ya bayyana, sai ku ji muna magana akai. Wasu ustazai da suke ganin ai kamata yayi musulunci a tsaya kawai ai ta magana akan aqida, tauhidi, zikiri, la ilaha illallah, ai ta kuka, wannan ya saba ma tsarin Qur'ani. Qur'ani yazo da aqida, yazo da ibada, yazo da current affairs. Sai na kawo cewa ai ana cikin saukar da Qur'ani, wasu gwamnatoci guda biyu suka buga, gwamnatocin na kafirai ne, gwamnatin ina gwamnatin Rum da gwamnatin ina ta Farisa, kristoci ne da maguzawa suka buga, yau mai ruwan musulmi ba kafallahul mu'minin liqitala ba, amma sai Allah ya tsaye da sauran wahayin sai ya ce alif lam mim ko ghulibatir rum. To me yasa Allah ya shiga wannan current affairs ne, ghulibatir rum? Saboda haka yadda ustazai suke tunani din nan, wai in an zo a daina kawo labarin jarida kaza a internet kaza, wannan ya saba ma tsari na Alkur'ani. Mu ko mun ce muna bin tsari ne na Alkur'ani, dan haka zaka ji muna shiga current affairs da abubuwa makamantan haka. To haka nan din ma malamin a cikin littafin da yawa akwai matsaloli da yawa waɗanda sun shafi abubuwa ne na karirai da ya gano a wuri, da karkacewa da barna, sai ka ji kamar ya bar tafsirin yana kawo su, a'a yana daga cikin cikon aikin. Ko kun fahimta jama'a? Allah ya taimaka. Sannan sai ya ce wa min da'awa ko wa musammayat ma anzalallahu biha min sultan, da kuma abubuwa na da'awar karirai da abubuwa na kirari da zaka ji wasu su ne wa kansu na kungiyoyi, waɗanda duk ƙarya ne Allah bai saukar da wasu hujjoji akai ba, zaka ji malamin yana ta maganganu akan su. zaka ji yana magana akan yan kungiyoyi don mutane suna jin haushin Albani na karatu yace kungiyar Izala ta ce kaza, kungiyar Dariqa ta ce kaza, wane ya ce kaza, wai me yasa ba za a bar waɗannan abubuwan ba? A'a, haka da'awar musulunci take, kowa ta kama, sai dai in lokaci bai ba sai an tarkato wane yayi kaza, wane yayi kaza. Saboda me yana daga cikin cikon da'awar shine lalle ne ya zama ana da ainihin sakafa akan menene yake faruwa a halin yau da ake ciki. Ina fatar an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Wa fi akhirihi, a ƙarshen wannan sa albarka da shi wancan malami mai suna Professor Muhammad dan Ibrahim dan Abdulsalam yayi, shakara li muallifihi, sai ya gode wa mawallafin littafin, wa bayana juhudihi jihadihi ko, da kuma ainihin wato bayani akan kwazon da mai wannan littafi yayi, ma'a shukri liman awsa bi tiba'atihi, sannan kuma ya hada tare da godiya ga wanda ya wasiya akan buga littafin. Wane ne wannan malami? Shine Fadilatu Sheikh Al-Allama Abdul Aziz bin Baz. Bin Baz ne ya wasiya tun a wancan lokacin cewa a buga littafin, sai ita wannan gimbiyar ta ɗibi kuɗinta ta bayar ta ce a buga. Amma za ku ji a lokacin sai ta ce kar a faɗi sunanta, amma a ƙarshe shi malamin mai sa albarka zai ce sai dai yana mai neman afuwarta na cewa ba zai yi ya ɓoye sunanta akan wannan alherin da ta yi ba, shine sai da ya bayyana sunanta. Ko kun fahimta jama'a? Sai yake cewa wa kadhaliman tahammalat ala nafaqatiha alkhassa tiba'ata hadha almu'allaf, haka nan kuma ya nuna godiyar shi ga wadda ta dauki nauyi ta kashe kudinta domin buga wannan ainihin littafi da aka wallafa. Ala, ku saurara da kyau, sai yace wahiyal amiratul jalila, ita ce babbar gimbiya, Al-Jawharatu bintu Su'ud ibn Ali Abdul Aziz ibn Abdul Aziz ko Ali Su'ud al-Kabir rahimahumullahu jami'an, Allah ya ji kansu baki daya. Wato ita ce Amiratu Jawhara, sunanta Al-Jawharatu. Ina fata an gane. Ya ce gawan Sarki Fahad, ku fahimta, ya ce gawan Sarki Fahad, wannan ainihin uban nata Su'ud ibn Abdul Aziz wane na Sarki Fahad, an gane? Amma shi ma ya ci sunan kakansu ne na can sama, don karka rude kuma ka ce to yaya Su'ud kuma a can sunan kakansu ne, wane ga Sarki Fahad? To yan shi ce ta ɗauki nauyin fara buga wannan littafi a duniya. Kuma Bin Baz ne ya yi wasiya akan a buga littafin, ita kuma ta ce ta ɗauki nauyi. Shi ne da yake a can ƙasar Maghrib ne, a Morocco ne, sai aka samu wani malami a ofishin karantar da addinin musulunci na Saudiya da ke nan Rabat. Shi sai ya zauna ya yi aikin sa albarka ga littafin san da za a buga da yin shimfiɗa. Ina fata an gane. Wa khatama al-muqaddam muqaddim lil-kitab taqdimatahu bi qawlihi, daga ƙarshe sai shi wannan malami da yake wa wannan littafin muqaddima sai ya cike wannan muqaddima ta shi da cewa ko falil muallif al-jalil shafahullah wa li samahati walidina al-allama Sheikh Abdul Aziz ابن عبد الله بن باز ولسمو الأميرة الوقورة التي أتجاوز إرادتها بذكر اسمها الكريم علانية لهم مني خالص الدعاء. يتي إن الدعاء مسمى كما ولفوا أن اللتافي ببما لمي سيتي شفاه الله الله يورك الدشيدا الوقت بير صبا سيدينا فما درش الله فيها إلا درش الله فيها نصوفا. نفات أنغاني ولسماحتي والدنا da kuma babban malami ubanmu al-allama al-sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz, wanda shi ya wasiya akan abuga littafin, walisumul amira al-waqura, da kuma uwar gida babban mace mai daraja na tsatsiya, allati atajawazu iradataha, wadda na ketare yadda ta so, bi zikri ismiha, da na ambaci sunanta al-karim babban suna, alaniya na faɗi ƙarara, wato ta hana in faɗa amma na ƙetara abin da ta faɗa na faɗa, dukkansu lahum minni khalisad du'a, ne musu ainihin addu'a wadda ke cike da tsarkin zuciya, bi an yujziyahumullahu afdala ma yujazi bihi ibadahul mu'mini, Allah ya musu sakamako na alheri wanda yake wa bayin shi mu'minai, wa an yubarika lahum fima qaddamuhu, kuma Allah ya musu albarka a cikin wannan gudunmawa da suka yi wa addinin musulunci, wayahdiyana jami'an sawa'a sabil, kuma Allah ya shiryar da mu baki daya zuwa ga hanya wadda take ita ce daidai. Bari mu danyi wani ta'aliki anan. jama'a kun ga yadda ake aiki a duniya shine aikin taimakawa musulunci tun zamanin sahabbai ya faro ne daga kowa ya kawo gudunmawa da gurgurdan abin da zai iya misali tafiya akai jihadi wata rana da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi wannan hadisi sahihi ne yana cikin sunan abi dauda da aka zo sai aka yanka akuya za a ci sai wani daga cikin su yace shi mahauci ne shine zai fede ta ya gyara naman kuma ya gasa wannan yace shi zai samu ruwan da za a wanke wannan kowa ya fadi gudunmawar da zai wajen samar da wannan nama sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace to ni kuma zan je in yi iccen da za a gasa wannan akuyar da shi haka ake yi tun farkon musulunci jama'a idan akwai gudunmawa da za ka iya yi a musulunci ka ki aka samu matsala sakamakon rashin yin wannan gudunmawar sai Allah ya tuhumce ka me nake nufi Malam Hilali ya rubuta tafsiri haka ne na'am Bimbaz ya yi wasiya akan me akan abuga don a lokacin shine babban malami a lokacin vice chancellor ne shi na Jami'ar Islamiyya vice chancellor ne na Jami'ar Islamiyya shi a matsayin shi na malami shine ya san wannan littafi ya kamata abuga ita gimbiya bata sani ba shi kuma mai littafi ya tsufa ta kanshi yake ma ba magana buga littafi ba mai littafi ya rubuta yayi tashi gudunmawar Bimbaz ya yi wasiya gimbiya ta ɗibi kuɗi ta bayar abuga to amma wane ne zai ɗauki nauyin shirya littafin aje abuga Bimbaz ba zai iya ba dan makaho ne gimbiya ba za ta iya ba dan ranke dade ce akwai dai kuɗi to sai aka samu wannan malami shi kuma mai aiki a ofishin karantarwa na Saudi Arabia sai ya zauna ya editin littafin sai aka je aka buga sakamakon haka wannan littafi ya ainihin kai labari da har mashuhur ya same shi aka zo aka buga shi gashi ya samu a hannunmu wannan shine abin da muke kira zuwa ga mutanen ƙasar mu Najeriya tunani da kuke akan cewa wai musulunci na malamai ne dan haka kun ki ku taimaka babu abin da zai ba abin ba inda abin zai kai ku sai asara shine an bar malamai da tsohon masallaci an bar malamai da tsoffin littafai in ma har za a taimaki malami sai aka naira 40 sai a bashi wanda ko kudin dabinan bude bakin azumin nan bata ishe shi ba ana bukatar ku kawo kudi ne in millions domin a taimakawa addinin musulunci wallahi jama'a nayi mamakin masu kudin kasar mu sanda na tayar ma editing din Jafan Shehu Usmanu Dan Fodio domin abu na farko tukunan na kai wajen shekara 25 zuwa da 7 ina tattara littafan wasu zaka gana su yi su da kwabbai wasu da silalla haka ne ta tara littafan nan ma'ana tara littafan ma aiki ne to yanzu littafan gashi na gama tara su yanzu in ba ni da makamanta na da muka karatun allo irin na da ba wanda zai iya karanta littafan domin ƴaƴanmu ƴan islamiya ba za su iya karanta waɗannan littafai na shariya ba domin yayin da fadin su a islamiya ake mata dugo a sama fa a wannan a ina ake mata a ƙasa in aka je sai a maida ita fifa iya koma baya ba dan islamiyan da ya san fifa iya koma baya haka ne idan waɗannan littafan sai na waye gari sai na ga kuma ba za su karantu ga waɗanda muka tarawa ba dole ne kuma yanzu mu zamanantar da su aikin zamanantar da su yana buƙatar me a zauna ai typesetting din su a computer munasaba ce dalili ne ya kawo ina karatu wata rana ko ina wa'azi a Abuja wata ran sai na fada sai ƴan jaridu ashe sun halarta wurin sai suka dauka sai suka buga a jarida da suka buga a jarida cleric menene edit folio work kaza suka buga shikenan sai wannan babban mutum sai bugo min waya ya ji aikin alheri da za a yi to shi yana so zai dauki nauyi sai in ce madalla menene taklifar sai a gaya mai ga abubuwa da ake bukata wai kuma sai nemi maidani yaran shi in zo kofar gidan shi in zauna tare da karuwai tare da kawalai tare da ƴan daudu sun zo wurin shi raraka in zo in zauna cikin su sannan ya fito alagafa ta malam shikenan lafiya a ci abinci kuma to shikenan alagafa ta malam a dawo bayan kwana biyu ba aikin ubana bane, aikin musulunci ne. Da aikin ubana ne sai in tsaya lallai sai nayi ni kadai, amma aikin musulunci ne yadda yake wajibi in yi abin da zan iya. Haka wajibi kai ma kai abin da zaka iya, ba taimako na zaka yi ba, alfahari ba, alfarma zaka yi mini ba. A'a, wannan mayaudari, wannan mayaudari, wannan duk gaba ɗaya shikenan. To shine sai nazo ne sanarwa nace, to shi wannan aikin baya buƙatar taimakon kowa a duniya, ni na dauki nauyin abuna, ni kuma ban ce oya oya sai an yi marmaza an buga shi ba. Ni zan yi dakan daka, shi kardaka, tankadan bakin gado, zan yi komai in yi rawar in yi kidana. Dan haka litafai dai na mallaki a bibena, dole na zauna na koyi computer, na zauna na koyi ya za a yi typing da larabci, ya za a yi wasali da larabci, dan wannan wani karatu ne kuma daban a cikin computer. Sannan yaya kuma ake aikin tahqiqi, sannan na samu kwamfutoci 'yan zamani waɗanda za su ainihin dace da wannan aikin. To sa'an nan sai na samu wasu, sai na darraba su akan yaya za a yi aikin, sai na ɗauke su duk wata ni zan kawo albashi in ba su, muna nan muna yin abinmu a hankali. Yanzu mun kai guda 111. To abin cewa yanzu kamar wannan aikin jama'a, hatta gwamnatin jihar Kebbi ta yi da'awar cewa tana nan da aikin dan fodiyo. Suka je cikin birnin Kebbi suka gina wata center, suka sa mata Abdullahi Fodiyo Center. Suka ce kuma suna nan da littafan Abdullahi Fodiyo, suna nan da ainihin kaza kaza na dan fodiyo, kaza kaza na dan fodiyo. Amma bari in yi cotton duk ƙaryata ko shahe. Haka wani babban mutumin su ya faɗa min ni da shi a lokacin da ya ji labarin ina wannan aiki, sai ya ce wallahi wannan magana da mun ka faɗi duk ƙaryata, kuma ko shahe ba mu da shi, amma tunda Allah ya sa kai kana yi, yanzu za mu zo mu haɗa gwiwa. Na ce a ni ba na haɗa gwiwa da wani akan project ɗina, ko dai ni in yi aikin ni kaɗai ko kuma shi ya aikin shi kaɗai. Talaka ya haɗa kai da gwamnati ya yi me, yaushe za a ji labarinka? Saboda Allah, za a yi da huwa tuwo gidan sarki a ce ka kawo taka masara a haɗawa, zai ji labarinka kawo tiya guda? Ko a barka kai ko kuma ita ta yi? Ina fatan kun gane wannan jama'a. Wannan abin yanzu yana nan zai saka su a cikin muguwar matsala, domin yanzu an huro musu wuta a kan sun yi da'awar cewa sun kashe miliyoyin kuɗi sun gina Abdullahi Fodiyo Center, sun samar da littafan Abdullahi Fodiyo Center a kan computer, ana so su gabatar da su. Ba idda ba su bi ni ba watan da ya wuce, na ce musu a'a, ba sun ce suna da shi ba, sun suna da shi. To yanzu tsakani da Allah jama'a, shekara hudu ko uku da ta wuce, da a ce sun ɗauki nauyin sun buga abin, ba za su iya zuwa su kare cewa su ne suke abin su ba? Sai yanzu ne da EFCC take kokarin ta kwanto musu kuraye. Kun fahimci wannan da kyau jama'a? Ma'ana ba za ku taimaki addinin musulunci ba sai dan wata bukata ta ku ta cimma, kuna da kuɗi. Yanzu ba abin alfahari ba ne a ce tsakani da Allah wani ɗan Najeriya ya ɗauki littafan ɗan fodiyo ya yi wannan aikin? Ba abin alfahari ba ne yanzu a ce kuma gwamnati ko wata ko wani mai kuɗi na Najeriya ya buga? Ba abin alfahari ba ne? Amma kun ga yanzu wannan credit ɗin har abada ba za su same shi ba. Kun san dalili? Har abada ba za su same shi ba. Ni dai yanzu ni ne da abu, ni kuma da nake da abu. Yanzu malamin nan namu mashhur, wanda ya ta hakikin wannan littafi, wanda yake waɗannan maganganun, yanzu ya ɗauki nauyin shi zai buga a wannan madaba'ar ta Darul Asariya. Yau mako ɗaya da ta wuce yake cewa yaya ka fara kawo daga cikin aikin don mu fara bugawa? Na ce tukunan Allah so zuwa lokacin hajji za mu kawo. Don haka shi yanzu zai ɗauki nauyi, don haka credit ɗin zai koma daga Muhammad Awwal Adam Albani ɗan Najeriya, sai Abu Ubaida mashhur Hassan Salman ɗan ƙasar Jordan, su ne za su samu wannan credit ɗin ko Philistine. Ash-shahidul akbar, tsakani da Allah, me za ku yi da kuɗinku da kuka tara in ba ku taimaki addini ba? Shekara nawa ne kuɗi suke yi kafin ka talauce? Duk masu kuɗin da na taso a rayuwata na san ana cewa wane alhaji wane mai kuɗi ne, gaba ɗaya sun talauce zuwa yanzu da nake magana. In ba ka taimaki addini ba me za ka yi? Abubakar ne Siddiq duke shi ya dibo gaba daya ce gashi ai musulunci. Usmanu kaya ne ya shigo da su wanda yake na abinci duk manya-manyan ƴan kasuwar garin kai har kundila na Madina ya taya. Manan aka ce ya gagari kundila a Kano, kundila wani hamshakin dan kasuwa ne a Kano wanda ba wata haja da ake kawo ta gagare shi a lokacin. Shine sai ba Kano yace to wannan ta gagari kundila ma. To har kundilar Madina wanda duk kayan da ya gagare shi ba wanda zai iya. Yazo ya taya wa Usman. Usman yace an bani ribar da tafi wannan. Karshe sai wannan kundila ke tambayar Usmanu, wane ne ya baka riba? Sai yace Rabbi. Yace wannan dukiya, kayan abinci da dabbobi gaba ɗaya a karkatar da su zuwa ga mujahidai su je su ci, su hauda wa kan kuma su tafi su je su yi jihadi. Manzon Allah da ya ji labari miƙewa ya a masallaci yace ma barra Usmanu ma fa'ala ba'da al-yau. Daga yau Allah ya yafe wa Usman duk abin da ya yi, Allah ya yafe mishi, an rufe shafin shi, ba shi da sauran laifi, ba kuma zai taɓa laifi ba. Da me Usman ya samu wannan darajar? Ba da karatun Qur'ani ba, dan alaramma ne, amma da dukiya. Me yasa masu kuɗi ba za su ɗibi kuɗinsu a taimaki addinin musulunci ba? Tsakani da Allah, yanzu masu kuɗin Najeriya ba abun kunya ba ne a ce talakawan Saudi Arabia masu faso a ƙasa ‘yan tasi da ‘yan acaɓa su ne suke kawo muku abincin buɗe baki, su suke ciyar da ku buɗe baki. Duk wata ƙungiya da kake gani a Najeriya ana cewa ana aiko mata da kuɗin buɗe baki, ka je ka bincika, ba gwamnati ba ce, ba malamai, ba masu kuɗin Saudiya ba ne, talakawan Saudiya ne. Lauhat suna nan, signboard suna nan, za a ce ka kawo riyal 50 ya zama hannun jalin da za a rinka juyawa duk shekara ana ɗiban ribar, ana ciyar da talakawan duniya suna buɗe baki, kai kuma ka samu rahama Allah. Sai kaga ɗan tasi ya tsaya ƙafa shi duk faso, ya je ya yanki rasidi na riyal 50. Nawa riyal 50 take? Bata wuce naira 2000 ba, duk tsadar ta naira 2000. Waɗannan riba su ne ake kawowa, ake sai muku lemo da tanjirin da dabino, ana raba muku a masallatan Najeriya da South Africa da ina ne da ina ne, kuna ci kuna cewa Allah ya saka da alheri. Talakawa ne waɗanda sun fi ku talauci. Amma me an tarbiyance su, an gina su akan ko ɗan yaya su daure su taimakawa addini. Sai ka ga mutum daga ƙasar Indonesia ya taho aikin hajji ko umra, sai ka ji shekarar shi nawa, shekarar shi 30 ko 20 yana tara kuɗin, kuma me yake toya kosai yake ko algaragis ko fanke. Saboda haka jama'a, taimakawa addinin nan wajibi ne akan kowa da gwargwadon ikon shi. Amma wallahi yadda kowa ya shantake, wai yana jiran wai ƙasar Saudiya ta kawo kuɗi a gina mishi masallaci, ko ƙasar Saudiya ta kawo kuɗi a gina mishi makaranta, ko ƙasar Saudiya ta, wallahi kuna yaudarar kanku ne. Yanzu ƙasar Saudi Arabia ta haramta wa kanta ta je ta gina masallaci a wani wuri, ta haramta wa ‘yan ƙasar ma su je su gina, saboda Amerika ta ce yin haka ta'addanci ne. Ita kuma Saudiya ta goyi bayan Amerika akan yaƙi da ta'addancin ta da take. Na haka ɗan Saudi Arabia kul aka gane shi ya aika da ko naira 1000 ce akan a sai bulo a gina masallaci ko makaranta a wata ƙasar, in aka kama shi aka ɗaure shi jama'a, ƙarshe ko ɗaurin ya zama ɗaurin rau da rai, ko kuma a yi mishi ɗaurin da sai ya wulaƙanta ya talauta a cikin dukiyar shi. So da haka in masu kuɗi za su tashi su taimaki addinin musulunci, su tashi su taimaki addinin musulunci. Ku dai duba, gashi gimbiya ce ‘yarwa, ‘yar dagaci ce, ubanta bai sarauta ba, ubanta bai sarauta ba, kawai dai da yake kakansu sarki ne, shi kuma uban an bashi irin wani mukami a fada a ce dallatin kaza ko fagaci kaza, shine irin sarautar da ta sa ake ce mata gimbiya, saboda tana da jinin sarautar. Ba wai dan ubanta ya yi sarauta ba, kanin uban ne ya sarauta shine fahad. Amma ku duba a cikin dukiyar da Allah ya bata ta ɗiba ta sa a buga littafin musulmi. A yau na kammala wannan aiki na tafsirin Abdullahi Gwandu, jama'a, Diya'u Ta'wil mujalladi 4 ne mun kammala aikin, Kifayatu Du'afa'i Sudan tafsiri ne duk Abdullahi Gwandu ya yi shi. Amma masu mulkinmu da masu kuɗinmu ba za su buga ba, a so suke wai mu je mu zauna a falansu da karuwai da kawalai da ‘yan daudu da ‘yan iska,
sune mana kallon banza wai saboda za a buga littafin musulunci aiki ne wanda yake har gida zaka biyo ka zo ka ce ga taimakon ka kakawo kana jin da ta bada taimakon cewa tai ka a bayyana sunanta shi malamin ne yace na ketara haddi na karya dokanta na bar sunanta me yasa saboda ya bayyana alherin a san wace ce tayi bimba sai mutun yazo ya same shi yace ala gafata malam na tara kuɗi ina so duk inda aka ji masu neman wani abu na bukata a zo zan taimaka kisa a kasashen mu ba za a yi haka ba wai in wani alhaji ya daure ya gina muku masallaci ko ya gina muku makaranta wai kuma sai ya maida ku yaran shi ya tattaka ku ya wulakanta ku wanda da ku da shi kun haɗu ne kun yi wa Allah aiki ku ustazai ne za ku iya limanci kun sauke kun iya kun yi kaza wani ya iya tafsiri zai yi wani ya iya kiran sallah zai yi wani ya iya ikama zai yi wani zai sharan masallaci shi kuma alhajin birni ya gina masallaci haduwa kai akai ake alheri ba ku yewa ba ku kuma da kuke limanci ba shi kuke wa ba duk Allah kuka hadu kuka yi wa ku ba za ku yi mishi dagawa ba shi ba zai muku ba haka duniyar musulunci take haduwa take rufawa juna asiri amma mu wai larurorin addinin musulunci gaba ɗaya wai an bar su akan malamai to aiko shi yasa ga kunan ku ƴan boko da masu kuɗi da masu mulki kuna ganin wulakancin da malamai suke muku dan me zaka zo kana neman ƙuri'a kuma ka zo kana alwalar da babu ruwa kana tsuguna kana roƙon arziki saboda me baka kaddabawa da musulunci komai ba anan sabon gar local government din nan jama'a aka samu mutumin da aljani ya kama matar wani babban mutum duk waɗannan ƴan kuciku ba mun ruƙuya suka buga wasu ma aljanin kashe su suka yi da abiye gagara sai aka ce mishi sai fa ya je wurin albani sai yace a inda ya je wurin albani ne sai dai matar ta mutu me yasa yace yayi mulki tsawon shekara 10 kaza bai taba taimakon addinin musulunci ba yana jin kunya ya je sa hada ido da albani da naji labari sai nace alhamdulillah da ya ce ne yayi mulki bai taimake ni ba to kaga da matsala ta faru amma ba cewa yayi bai taimake ni ba cewa yayi me bai taimake addinin musulunci ba dan haka yana jin kunya yazo ya hada ido da albani to me yasa bai taimaki addinin musulunci ba duk wani arne da kuka je shi a karamar hukumar sabon gari shine ya daure gimshi gindi shi ya goya mishi baya shi ya kai shi amma kuma da bakin shi yazo ya ce bai taimaki addinin musulunci ba dan haka yana jin kunya yazo su hada ido da albani to me yasa ba zai taimaki addinin musulunci ba to me yasa kai yanzu da kake da halin karfin mulki ko na kuɗi ba za ka taimaki addinin musulunci ba yanzu wannan madaba'ar addarul asariya din nan ba ra'iwar haka a cikin watan August muka hadu da kawun mashhur a Jidda kafin mu hadu da mashhur din yake cewa wannan yaro dan wana ne yace cikin mu shi kadai yake son karatu asalin su mutanen kasar Filistin ne sai suka yi gudun hijira suka dawo ainihin abin nan kasar Jordan amma shi kawun sai ya dawo Madina yace to tunda yaron nan shi kadai karatu yake so an yi kasuwanci yace karatu yake so shine nace bari in yi mishi madaba'ar buga littafi yaje can su karata da shi da littafin shine yayi mai madaba'a irin ta zamani jama'a kuma yace ya danka mishi ita har abada da duk abin da ke cikin ta na ɗaya kenan na biyu dalilin gayyato ne ai ba ran shi ya gayyato ne yace yaje gayyato duk inda yake da abokai a duniya a zo a haɗiya za a ci moriyar wannan aiki na uku shine ya bamu wannan dama akan duk abin da muka buga ko wani ya buga muka yadda mu kai yanzu haka ina shirye raddul azan na Malam Abubakar kuma za a je a yi mishi bugu irin na zamani da wannan fassara na tafsirin Hausa na Malam Abubakar Gumi tarjuma na Malam Abubakar Gumi duk za a je a buga su insha Allah me yasa dama ce muka samu to abin da muke cewa idan wannan dattijon mai kuɗi zai tsaya ya bugi kirjiye wannan me yasa masu kuɗin mu ba za su yi ba anan sai ka ji mutun ya rasu a ce ya rasu ya ba alf ya ba biliyoniyoyi na kuɗi amma kuma bai zauna yayin tarbiyar ƴaƴan ba kafin lokaci sai ƴaƴan su watsa waɗannan kuɗin da ya wahala akai saboda haka masu kuɗin mu ku daure ku taimakawa addinin musulunci cewa Allah ya intansurullaha yansurukum in kuka taimaki Allah Allah zai taimake ku sai ya ce wa yusabbit aqdamakum kuma zai taimaki digadiganku yanzu dai ka ji ga ta wata princess ce
wata gimbiya ce, wata amira ce, ita ce ta dauke kudinta ta bayar aka buga wannan littafin. Wannan maganar jama'a ana yin ta ne wajen shekara 21 fa da ta wuce ta dibi waɗannan kudi. Sarki Hassan na Morocco shine ya dibi kudin shi aka fara buga littafin At-Tamhid lima fil Muwatta min al-Ma'ani a mujalladi 28. Kyauta ake bayarwa a lokacin kopi miliyan 10,000 ko kopi miliyan 10 yasa aka yi kopi miliyan 10. Kyauta ake bayar da sharhin Muwatta a lokacin. Sarki Hassan na Morocco, me yasa masu kuɗin mu ba za su yi wannan ba? Allah ya taimaka. To sai ce wa ba'daha fihi, bayan wannan ainihin muqaddima a cikin wancan bugu daga shafi na 13 zuwa na 18, sai ce nubzatun min tarjamatil muallif, ga dan kadan daga cikin tarihin mawallafin, bi qalami Umar ibn Muhammad Muhsin Imam wa khatib Jami' al-Malik Abdul Aziz anifan Ad-Dar al-Bayda. Wato bayan da ya kawo wannan kuma, sai kuma ya dan kawo tarihin malamin da alƙalamin wannan mutum mai suna Umar dan Muhsin, wanda limami ne na Juma'a a masallacin da aka sa wa suna masallacin Sarki Abdul Aziz a Dar al-Bayda. Abinda wannan magana take nufi jama'a, tarihin mai littafin wanda zaka zo ka gani a nan gaba kadan, wanda aka sa a waccan muqaddima ta tsohon bugu na littafin, to kaji wanda ya zauna ya yi ta, kaga wanda ya taqrizi daban, sa albarka wanda ya tarihin mawallafin daban, sannan wanda ta bada kuɗi daban, sannan wanda ya bada shawara daban, wanda ya rubuta littafin daban, aka haɗu aka samar da wannan aikin alkhairi. To sai malam yace wa sa'a amalu ala isbati hatain alkalimatayn bi tamamihima aqab muqaddimati hadhihi. Malam mashhur yace ni kuma in Allah ya so zan yi kokarin tabbatar da waɗannan maganganu guda biyu, tarihin mawallafin da aka ce a wancan tsohon bugun ko, malam yace zai kawo ya tabbatar da shi a wannan, sannan kuma sai muqaddimar can ta sa albarka da wancan malamin yayi, yace duk za a same su a cikin wannan bugu insha Allah. Yace bayan ta muqaddimar wa sa'abu aqabahuma ko ta'rifan 'amman bil kitabi, sannan kuma zan kawo cikakken bayani game da wannan littafin bi qalami shaykhina bil ijaza, wanda ainihin malaminmu ta hanyar ijaza, wato malaminmu ne ba mun zauna mun yi karatu a gaban shi ba, sai dai ya mana ijaza, ya ba mu izinin mu je mu ci gaba da karantar da ilmomin da ya rubuta. Mashhur ne yake fadin wannan magana, shi wannan malami shine ya rubuta wannan ainihin bayani gaba ɗaya game da littafin, mai suna Muhammad bu khubza. Akhadtuhu min kitabihi mu'jamu tafasir, yace na dauko wannan bayani ne game da littafin a cikin littafin shi mai suna mu'jamu tafasir, wato kamus ne na tafsirai, ko na tafsiri in kana son ka ji bayani akan wannan tafsirin sai ka samu wannan littafin. To a ciki wannan malamin yayi tarihin wannan littafin, kun gane, shine malam mashhur yace zai ciro wannan bayani daga mujalladi na 2 shafi na 300 zuwa 304 a cikin littafin mu'jamu tafasir. Wallahu al-muwaffiq lis-salihat, Allah ne yake datarwa zuwa ga ayyuka na gargari, wal hadi lil-khairat, Allah kuma shine yake bada dama zuwa ga yin ayyuka na alherai. Kun ji wannan magana da ainihin malam mashhur yayi, yanzu ka ji al-aslul mu'tamad fi tahqiq, ina mashhur ya samo asalin wannan littafin da ya tahqiqin, ka ji daga inda ya samo shi ko, kun fahimta jama'a? Sannan sai kuma abu na biyu, wani aiki yayi akan gyaran littafin, sai cewa amma amali fil kitab, dangane da aikin da ne a cikin wannan littafi, fa yatalakhasu fil ati, to gashi a takaice kamar haka. Awwalan, abu na farko, qumtu bi dhabti an-nass, nayi kokari akan ainihin wato tsara nassoshin littafin, in tsaya in rubuta su a yadda suke, in tabbatar da su a yadda suke, wa taswib al-akhfa al-matba'iyya, da kuma gyara kurakurai waɗanda suka faru a cikin wancan bugu. Kun san akwai garin bugu kuskure yakan faru, zaka buga ra sai ka je ka buga zayun, ko kun fahimta? To yace di yayi kokarin gyara wannan. Wa isbatil ayati bi rasmil mushaf, sannan ayoyin a cikin wancan bugu ba a yi musu rubutu irin rubutun Qur'ani ba, sai aka yi musu rubutu irin rubutu na imla'i, ko kun gane? To yace shi in yazo a nashi bugun yana kokarin tabbatar da ayoyin a irin yadda rubutun alqur'ani yake, kamar kalmar as-salatu, kalmar al-hayatu, da kalmar az-zakatu, a cikin rubutu Adi na gama gari kun ga ana rubuta su da alif baki ne eh amma a cikin rubutu na mushaf na Qur'ani fa ana rubuta wawun ne sai aluja a sama to shine yace duk inda yazo wurin ayoyin alqur'ani shi zai rubuta su ne da irin rubutun da ake wa alqur'ani waja'altu takhrijaha bayna ma'qufataini ba'daha sannan kuma takhrijin waɗannan ayoyi sai in sanya a bayan kausi guda biyu wato idan ya sanya ainihin ayoyin a cikin kausi sai rubuta lamba haka yace lamba ta daya sai ka duba ƙasa an gane sai yace a duba sura kaza aya ta kaza abu na daya kenan ko kuma takhrijin ayoyin sai kausi haka sai yace suratu ali imran aya ta uku a cikin kausi abin da yake nufi ma kenan ina fata an gane kun ji aiki na farko da yayi wa littafin ثانياً أيكي نبي خرجت الأحاديث النبوية والآثار السلفية بعزوها لمصادرها من دواوين السنة حديثاً النبي دسكزو أتكوانا لتافي صلى الله عليه وآله وسلم دينا يقوك ألي نابتدسو نابينا معلمان دسكا كاوسو دا إسنادانسو أتكيل تفانسو دا كوما زنتتوكا نمعلمان سلف نارنك دنگان تاسو زواغا أصلين إند معلمين يتشي هذا كوسو والحكم عليها صحة وحسنا وضعفا sannan na rinka hukunta hadisan wajen in ce hadisi kaza ya inganta ko hadisi kaza kyakkyawa ne ko hadisi kaza mai rauni ne wafqan lil muqarrar inda ahli sun'a al hadisiya gurgudan dai yadda yake tabbataccen abu ne a wurin malaman wannan ilimi na hadisi ma'ana na bi ka'idojin malaman hadisi wajen tabbatar da hadisi kaza sahihi ne kaza hasan ne kaza da'ifi ne jama'a kun gane wannan magana da kyau to ku karanta wani sharhi a ƙasa da ya alamba ta daya sai yace لعلي أنازع المصنف في تحسين أو تجويد بعض الأسانيد أما كما فمي يواذاك قلنا جايي دا مالا هلالي أوجن كوتة وان حديثي دي كوكما جار وان إسنادي دي مثالي كجد ما أبن دا مالا مشهور كي تشوى تا إيا يوا مالا هلالي يتشي حديثي كذا حسن ني نيكما سين تشي آبا حسن بني كوكما يتشي حديثي كذا جيد ني نيكما نشي آآ تا إيا يواك قلنا ما جايي أكان حكا على سبيل المثال sai yace ga misali in buga maka a shafi na 177 ko misali in ka duba shafi na 177 na littafin a can cikin aka fara karatun littafin can ciki kaje in ka duba za ka ga inda ya gyara irin wannan malamin ya ce hadisi kaza kaza ne shi kuma malam mashhur ya ce a'a aw ata aqabahu fil azwi ko kuma in ci gyaran shi a wajen danganta hadisi me wannan magana take nufi hadisi ne a cikin Abu Dauda sai Hilali ya kuskure ya ce yana cikin Bukhari ya ce to zan ci gyaran shi in ce a'a ba a Bukhari bane Abu Dauda ne faqad ya'zu asaran lil Bukhari misali ya iya danganta hadisi ya ce Bukhari ya ruwaito shi fi sahihihi a cikin littafin shi as-sahih wa huwa laysa fihi sai zama hadisin baya cikin shi unzur ya ce ka duba mujalladi na biyu shafi na 148 أو يذكر تفردا كو كما أينهن يأينهن واتو فإيشي ووانا حديث واتو وانا يكتعي تدشي والأمر ليس كذلك الأمر كما سيذا ما بحاك بتوسيء نجارة انظر يتي دوب مجلدين أكو شافي نتلي إلى 40 أكو ذاك قائل وانا وقد يأذو حديثا لصحيحين وهو في أحدهما فقط تأي يواي دنغن تحديثي تأي حديثنا بخاري دا مسلم سكرويتوشي a halin kuskure ne bukhari ne kadai ya ruwaito shi ko muslim to zaka ga na ci gyaran shi wa qad ya'zu li ghayrihima ta iya yi wai danganta wani hadisi ga wasu malamai ba bukhari da muslim ba wa huwa fihima halin shi hadisin yana cikin bukhari da muslim to nan ma zan ci gyaran shi aw fi ahadihima ko kuma hadisin yana cikin daya daga cikin tafan a halin shi kuma yace hadisin yana cikin abu dauda ne ni ko zan ce a hadisin yana cikin muslim ne ko yana cikin bukhari ko yana cikin duka biyu wa haka ba yace haka dai zaka ga gyara ma'ana duk kaunar da yake wa Hilali da girmamawa ba za ta sa ya ki gyara kurakuran shi ba jama'a kun gane wannan da kyau lokacin da na fara aikin gyaran raddul azhani ila ma'anil qur'an an fahimci wannan da kyau magana ta kama wata ran ina tafsiri a tudun wada sai na faɗi magana cewa lokacin da na gama nazarin tafsirin raddul azhani ila ma'anil qur'an na Mala Abubakar Mahmudu Gumi sai na gano cewa Mala Abubakar Gumi yayi iyakar kokari wajen yin tafsiri amma garin wannan kokarin nashi akwai kurakurai da suka faru na daya akwai kurakurai da suka faru na aqida na biyu akwai kurakurai na hadisi, na uku akwai kurakurai na fiqhu, na hudu akwai kurakurai na larabci, sa'annan akwai kurakurai waɗanda technical kurakurai ne waɗanda suka shafi al'amura na zamani. Sai na kawo duk, sai na buga misalin wannan, nace amma ranar da zan buga wannan tafsirin to za a ga waɗannan abubuwan an rubuce tare da gyare-gyaren. Shine sai wani dan kungiyar Izala ta Sama'ila Idris shine sai je yace albanin banza ya isa ya ci gyaran Abubakar Gumi, na'am ilimi ne ya isa, da bai isa ba zai ci ba. Matsalar cin gyaran malami baya nuna rena shi, cin gyaran malami baya nuna fin shi ilimi, inda ka sa gane al'amuran kenan. Lecturer ne professor zai zo yana karantar da ku, sai ya kuskure akan wani abu, kai ɗalibin shi kana zaune kana saurare, wanda ko degree ɗaya baka gama ba, amma nan da nan sai ka gano yayi kuskure, gashi kuma professor ilimi ne. Yanzu mashhur kun ji kai tsaye yace daga cikin aikin da yayi littafin akwai ingantawa da kyautatawa da raunana wasu hadisai, amma a ƙasa sai yace ta yi kuma wani lokacin ya zama malamin ya kyautata hadisin ko ya gyara shi, shi kuma ya gano ba haka bane. Son da yake mai da girmamawa da yake mishi, jama'a ba ta hana ya ci gyaran nan ba. Kuma ni da mashhur makon da ya wuce muke zaune, da zai magana sai da ya cire tabaran shi ya share ido ya ce subhanallah, tunda Ibnu Taymiyyah ya rasu ya ce har zuwa yau ba a rubuta wani littafi game da tafsirin ayoyin tauhidi wanda ya kusa da wannan ba, ma balle ya kai shi. Sai ya ce walillahi darru muallifihi, yace alherin Allah ya kai mawallafin wannan littafi, muna zaune a kusa da Ka'aba ya faɗi wannan magana. Jama'a wannan girmamawar bata hana kuma yaga kuskure a ciki ya gyara ba. Amma mu a nan Afirka, wai in kana girmama mutum to har abada kana girmama shi, ba wani kuskure da zaka gano kace kaza kuskure ne. In kuma kana jin haushin mutum har abada ba wani abu na alheri da zai kace wannan alheri ne. Dan Afirka bakin fata, kana buƙatar ka gyara tunaninka, in ba haka ba wannan tunanin akwai motsuwa a cikin shi, akwai rashin adalci a cikin shi. Jama'a Allah ya taimaka. Sai yake cewa wa mimma yanbaghi zikruhu, to ga wata magana wadda ya kamata an ambace ta, yace inni azhartu ahkama shaykhina al-albani ala al-ahadith, na bayyana hukuncen malamin mu albani akan waɗannan hadisai, ma'ana hadisan da suka zo a cikin wannan littafin. Idan mashhur ya zo yayi bayani sai ya ce Albani ma malamin mu ya ce kaza. Yanzu shi mashhur shine magajin Albani a markazul Imam al-Albani dake Urdun, yanzu shine director na general na wannan markazi. To shine yake cewa yakan dibo hukuncen Albani karare ya bayyana su akan hadisan da suka zo cikin littafin. Li'ilmi bi anna al-musannif yafrahu bidhalika, saboda na san cewa shi kanshi mawallafin wannan littafin zai farin ciki da cewa an dibo maganganun Albani akan hadisan da ya kawo an yi gyara akai. Yace ni na san me littafin zai farin ciki, domin kuwa faqad wajadtu fi risalati lahu wajjaha alil ustaz Abubakar Zuhair Ash-Shawish mu'arraha, yace na samu a rubuce da rubutun hannun wannan malami Hilali a cikin wata wasiƙa da ya aika wa babban malami Abubakar Zuhair Ash-Shawish. Zuhairu Shawish almajiri ne kuma abokin Albani, kuma shi ne yake bugawa Albani littafai a da, mai almaktabul islami, shi ma ya tsufa yanzu ya furfure. To shi wannan Hilali ya taɓa aikawa da wasiƙa zuwa ga Zuhairu Shawish, wadda wasiƙar ya yi mata kwanan wata da cewa 9 ga watan 3 na ainihin hijira na 1391 hijiriya ja'a fiha. Ku saurara da kyau, ku ji abin da Hilali ya faɗi game da yana son Albani ya dubi littafin shi ya gyare-gyaren hadisan. Bari ku ji ga abin da ya faɗi. Yace fa arju min fadlikum, yace ina fatan Allah gafarta malam Abubakar Zuhairu Shawish, an tusallimu ala akhina al-ustaz Nasiruddin yuridu al-Albani, ku ainihin wato ka gabatar da sallama ga ainihin wato dan uwanmu babban malami Nasiruddin al-Albani. Wa tamtamisu minhu takhrija ma asa an akuna taraktu takhrijahu min al-hadith, sannan kuma da Allah ka roƙan mini arziki daga Albani yayi takhrijin hadisan da mai yiwa na basu ban yi takhrijin su ba. Hadha idza azamtum ala tab'il kitab, wannan ka'idar lalle ita za ku bi in dai har kun yi nufin za ku buga littafin, ka a sake a buga littafin. Sai an ba Albani ya dubi hadisan waɗanda ban yi takhrijin su bai ƙarasa takhrijin su. Kun ji dalilin da yasa mashhur yace kenan ɗibo hukuncen Albani da ya zuba ya san mai littafin zai farin ciki da su, tunda shi kanshi ya nemi a yi hakan. Ina fata an gane. To mu koma sama mu ji aikin da mashhur yake cewa yayi. Salisan, aiki na uku, wasaqtu nuqulat allati aza ilaiha almusannif, nayi kokarin tabbatar da maganganun da mai littafin ya ciro. Wato abin da yake nufi da tawsiq anan, idan mai littafin ya ciro wata magana daga wani littafi na fiqhu ko na adab, zan yi kokarin in koma in duba ko littafin tafsiri dan in tabbatar haka maganar take, kuma yadda yace ya dauko ta a littafi kaza ta tabbata a littafin ko ko akwai kuskure. Kun ji yadda ake aikin ta hakiki jama'a? Ko kun gane jama'a? Sai yake cewa wa qabaltu ma fiha ala al-masadir, sai in dubi maganar da yace ya dauko, in yace ya dauko a cikin tafsirin Ibn Kathir, sai in dauki maganar, sai in dauko tafsirin Ibn Kathir, sai in gwada in gani. Wa asbattu al-furuq bainaha fil hawamish, idan naga akwai bambanci tsakanin maganar da ya dauko da kuma ainihin maganar da take a cikin tafsirin Ibn Kathir, a kasan nawa bugun sai in rinka buga, sai in rubuta cewa a cikin asalin Ibn Kathir din naga bambancin kalma kaza da harafi kaza da harafi kaza, shine sai in tabbatar da bambancin da ke cikin littafin Hilali, maganar da yace ya dauko daga tafsirin Ibn Kathir da kuma bugun Ibn Kathir din da zan duba. Ina fata an gane. Wa afadani zalika kaseeran fi taqwimin nass wa tashihil khata wa isbatin naqs, yace yin haka ya taimake ni wajen miƙar da maganganun da nake son in gyara, domin tunda mai littafi yace ya dauko ta a cikin tafsirin Ibn Kathir, in kana son ka miƙar da maganar da kake ganin ba miƙaƙiya bace, in ka koma cikin littafin da yace ya dauko ai zai taimake ka ko, sannan da kuma gyara kurakurai da kuma tabbatar da abin da yake malamin ya rage bai dauko shi duka ba. Kun fahimci wannan da kyau jama'a? Allah ya taimaka. Sai ce wa wajadtu min khilal zalika anna khata'an waqa'a fi ar-rumuzi allati istakhdamaha al-musannif, yace tare da haka kuma sai na samu wani kuskure ya rinka faruwa a wajen alamomin da malamin yayi amfani da su. Misali, fa huwa masalan, yace misali a cikin juz'i na 6 shafi na 151 yanqulu kalaman, yana ciro wata magana wayar muzulahu bi jim, da ya ciro magana sai ya ce jimun. Jimun da ya ce me yake nufi? Isharatun ila tafsir Ibn Jarir, yana nuni cewa ya dauko magana ne daga tafsirin Ibn Jarir. Wan naqlu bi hurufihi min fathil qadir lishawkani, amma wannan magana da na duba ta keke da keke da harufanta, sai na gabata cikin tafsirin Ibn Jarir amma tana cikin tafsirin Shawkani. Ko kun fahimta? To yana daga cikin irin waɗannan abubuwan. Sai ya ce wa wajadtu, sannan na samu shi a cikin mujallal juz'i na 1 shafi na 146, yarmuzu bika, yayi alama da kaulasan, ishara ila tafsir Ibn Kathir, yana nuni zuwa ga tafsirin Ibn Kathir. Wan naqlu laysa fihi, sai naga ita wannan maganar ba ta cikin tafsirin Ibn Kathir. Wa inna ma inda Shawkani fi Fathil Qadir aidan, sai naga magana tana cikin littafin Shawkani mai suna Fathul Qadir. Jama'a kun gane fa'idar in kana magana ka faɗi littafi ko? Yadda in aka zo daga baya sai a duba dan a tabbatar tana nan ko ba ta nan. Ba wai kai ta magana ba za ka rinka faɗin ainihin masadir da references ba. Lallai ne ka rinka faɗi a ina ka ɗibo maganganu. Shi yasa bara da muka zauna wurin wani taro a nan Makka da su mashhur da wasu manya-manyan ɗaliban Albani, sai suka sa in tashi in ba su general overview akan matsayin Najeriya game da ilimi. Allah ya sa dama ina da wani bahasi da na taɓa yin shi wajen kusan shafi 100, na tafi da shi aikin hajji, afwan aikin umara, na tafi da shi a cikin flash, sai na tafi wata business center, sai na je ne printing, sai ta zama mini lecture. Sannan zo muka zauna ina gabatarwa, to ina yawan ɗibo littafan ɗan fodiyo ina misali da su, don duk na raba musu kofin ne. shine da mashhur ya tashi zai ta'aliki sai ya ce wani babban abu da ya bashi sha'awa game da Usmanu dan Fodiyo shine duk maganar da dan Fodiyo yake yi sai ya ce a cikin littafi kaza a cikin littafi kaza yace subhanallah yace ka ce mutumin nan ya rayu shekara 200 da ta gabata yace fi wayan computer zina ba ina computer take a lokacin sai babu sai nace mishi tawadace ma irin tamu ta gargajiya wanda ake samun sillankara a dangolo a yarba shine sai na zaro musu kofin tafan nace kun ga irin yadda suke rubuta tafan yace subhanallah yace da haka zai zauna ya karanta to yace to da yaya suke nace akan allo suke dorawa an za su rubuta yace babban abin da ya bashi sha'awa a cikin tafan dan Fodiyo din shine yawan kawo hujjoji references وفي تلخيص الكلام وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا ابار مشهور يي wannan yaban ga Sheikh Usman Dan Fodiyo a wannan majalisin da muka yi ina fatar mun gane Allah malaukakin sarki ya taimaka to shine sai mallan yake cewa wala ajaba min wuqu'il akhta'il matba'iyya yace amma kuma fa babu mamaki saboda faruwar kurakurai na bugu a cikin wannan littafi a wancan bugu da akai aw isqab ko kuma faruwar irin wata jumla a gabata aw at-tahrif ko aga wata magana ta sauyu daga yadda take fa innal musannifa amla hadha al-kitab wa huwa harimun mawallafin littafin yayi imla'i yayi shifta dictating littafin ya rinka yi daka wa huwa harimun a lokacin ya tsufa yayi kirf tajawaza 90 min umrihi ya wuce shekara 90 jama'a amma ba dan malami malami bane eh tsohon jahili yanzu in ka zaunar da shi ka ce ya bada labarin yadda ya rayu ba ji zaka yana soki burutsu ba ina fata an gane amma yanzu malamin nan ya wuce shekara 90 ya zaunar da daliban shi yana fadi har aka rubuta waɗannan mujalladai hudu yana son ya ga maka asalin sirrin da kurakuran suka faru ne da kayayi kuma ya tsufa ya wuce shekara 90 sai ce wa qadih tawhashatul amradu rasharashan lafiya sun yi mai cincirin do aka nan kwauri na ciwo an shafa mansileta nan wuya ya kage an shafa rap nan an je an samu pingo an samu kodin an ba datti da ya hadiya eh ana cikin yi kuma sai tike da tari a kawo ruwa a bashi sai amai eh irin wannan shine ma'ana cututtuka sun yi mishi cibayyo an gane wa usiba bi basrihi kuma a lokacin ma idan shi baya gani ya makance wa kana yumli min hifzihi daga hadda shi yake bada wannan littafi wa yushiru ala talamizihi yane wa daliban shi ishara bin naqal min butul alkutub yana ainihin ce musu ku koma ku duba littafi kaza ku koma littafi kaza ku dauko magana kaza daga wuri kaza kaga fa'idar in kana yaro kenan ka tsaya ka ci moriyar wannan ido da Allah ya haskaka maka saboda ran da ka tsufa Allah ya kiyaye maka abin da idanuwan suka karanta ko kun fahimta jama'a ihfazillaha yahfazka ka kiyaye Allah sanda kake saurayi Allah zai kiyaye kan ka tsufa ihfazillaha tajidhu tujahak ka kula da Allah yanzu zaka sami Allah can gaba wadannan abubuwan da yake fadi da ka a lokacin ya tsufa ne ya karanta su ya wuce shekara 90 yanzu maganar ya bude littafi ma ko ya bude idan ya makance amma ka duba da ka ya fadi waɗannan abubuwa in yazo daidai wurin da zai dauko daga tafsirin Ibnu Kathir ita maganar ta Ibnu Kathir din ya haddace ta sarki ya tabbata ga Allah sai kwararo ta sai ya ce su duba Ibnu Kathir sai kwararo maganar Shaukani to anan ne sai ya kuskure sai ya ce Ibnu Kathir shine mashhur yace sai gano cewa maganar ta Shaukani ce danga maganar keke da keke yadda take a rubuce ya kawo ta daidai da ka amma da ya tashi danganta sai ya ce Ibnu Kathir jama'a kun gane albarkan malanta ko kaje ka kalli hoton Malam Abubakar Gumi da shi da kanin shi sai ka ce kanin shi ne baban shi saboda shi malam malami ne shi kuma wancan manomi ne ina fata an gane ya tsufa ya rakekkebe rakab amma kuma kanin Abubakar Gumi ne Abubakar Gumi ya fi shi lafiya ko kun fahimta jama'a ihfazillaha yahfazka ba na ce noma laifi bane amma ina son ka gane malanta ta fi noma daraja ne yawa yawa dan karka je kuma a dauki rahoto ina fata an gane
sai yake cewa
walam yuraji al-matbu'a bi nafsihi, shi malamin sadda yake ce musu su duba littafi kaza, baya koma yana dubawa shi da kanshi. Wallazi yu'ani sun'ata ta'lif, malam mashhur yace duk wanda ya saba da aikin rubuce rubuce, yuqaddiru at-ta'aba was-su'uba allati talhaqu bil-musannif fi hadhihi al-hala min jihati, wanda dai ya saba aikin rubuce rubuce jama'a, wallahi tallahi zai shaida irin wahala da kuma irin azabar da ta kai ga wannan malami a wajen yin wannan aikin. Ko kun gane jama'a? Wani lokacin idan kai sai ka ji hannayenka gaba ɗaya, sai ka ji yatsunka sun sage, in ka zo kuma rukurkusa su sai su ƙi rukurkusuwa, sai ka zauna ka huta, wani lokacin sai ka ji bayanka ka kandare, in ka je ka kwanta sai ka yi rubda ciki duk kaifan da za ka yi. Aikin rubutu yana da wahala, shi ne malam ya ce duk wanda ya saba aikin rubutu to ya san irin abin da wannan malamin ya haɗu da shi na wahala. Warjihan ihtimali wuqu'il khata, lallai kuma mutum zai karkata akan cewa lallai kuskure zai iya faruwa. Wasaqab, sannan za a iya samun wani abu ya faɗi min jihatin ukhra, ta wata nahiyar daban. Saboda ku dubi halin ko kun fahimta da kyau jama'a? Sai ya ce rabi'an, abu na hudu daga cikin aikin da newa littafin shine jahadtu fi tawsiqil ash'ar, nayi iyaka kokari na wajen tabbatar da waƙoƙin da malamin ya kawo, domin tsarki ya tabbata ga Allah. Shi dai wannan malamin dama Balarabe ne, Balaraben Maghrib, amma abinda zai baka mamaki, ya haddace waƙoƙin da, ya haddace kuma na zamanin shi, sannan shi ma da kanshi in ta rikice sai ka ji wani lokacin ya rero waka, wani lokacin sai rero waka wajen shafi goma, waƙe ne kawai zai zubo shi wajen shafi goma da larabci. To waɗannan ire-iren waƙe-waƙe da ke cikin wannan littafi ya ce na yi ƙoƙarin yadda zan rinka tabbatar da su, wa azwi hali ƙa'iliha, da kuma ƙoƙarin tabbatar da danganta su zuwa ga waɗanda suka faɗe su, ma'a zikiri masadiriha min dawawini wa kutubil adab, tare da ƙoƙarin faɗin littattafan da shi malamin ya ɗibo su, da kuma ainihin littattafan al-adab al-arabi, wato arabic literature. Ina fata an gane. Khamisan na biyar, jahadtu fil ihala ala kutubil hilali al-ukhra, nayi ƙoƙarin kuma wasu littattafan daban na hilali, ina ƙoƙarin komawa da wasu maganganun zuwa ga su, dan wata magana hilali zai faɗi anan, sai ce wannan maganar ya yi ta dalla-dalla a cikin wani littafi nashi kaza. To shi ne sai malam mashhur yake cewa zan rinka ƙoƙarin komawa da kai, kai ma ka je ka duba waɗancan littafan, wala siyama ash'aruhu, musamman waƙe-waƙen shi, wa maqalatuhu, da kuma zantutukan shi. Waɗannan waƙoƙi nashi da zantutukan shi yanzu suna nan mashhur, zai buga mana su, za su kai girman bulugul maram so biyu, suna nan yana tara su, zai aikin buga su insha Allah. Sadisan na bakwai, wasaqtul masail al-fiqhiyya, ko na shida, wasaqtul masail al-fiqhiyya, nayi kokarin tabbatar da mas'aloli na fiqhu, wa bayyantul madhahib allati ahmalaha, wasu ra'ayoyin da yake kawowa na fiqhu, an gane, nayi kokarin in tabbatar da su, in ce wannan matsala ta fiqhu da ya kawo Maliku ne ya faɗe ta, ko Shafi'i ne ya faɗe ta, ko ingantacciya ce, ko ga inda ya dauko ta, ko kuma inda ya dauko ta haka ne. Sannan wuraren da ya bari bai faɗi masu ra'ayoyin ba, kamar ya faɗi wata magana ya ce a wani ƙaulin an ce kaza, kaga ya yi ihmali, ya bar mai magana bai faɗe shi ba kenan, ya ce to ni zan fito in faɗi waye ya faɗi wannan magana, kamar in ce magana ta Maliku ce ko ta Shafi'i ce. Aziyan laha ila kutubil madhahibil mu'tabara, sannan sai kuma in danganta maganar zuwa ga littafan fiqhu na mazhabobi waɗanda aka ɗauko inda ya ɗauko maganganun. Jama'a kun fahimci wannan magana da kyau? Sai yake cewa sabi'an na bakwai, wa akhiran, wanda yake shine na ƙarshe, sana'atu faharisa ilmiya, na kuma yi sihiras, wato content, irin a ce magana kaza na shafi kaza, wani magana shi na wuri kaza, wa kashafatin tahliliya lilkitab, da kuma wasu abubuwa waɗanda za su warware maka me yawa ka taɓa karanta wata kalma a littafin ka manta, to indai ka rike kalman ka koma ƙarshen littafin ya tara maka waɗannan kalmomin gaba ɗaya, kuma ya faɗi shafin da suke. Tufidul ba'isa, wanda za su amfanar da mai bincike, wal qari, da mai yin karatu, wa yastati'u akhadha ko baghiyatahu min alkitabi bi sur'a, kuma zai iya ɗauko abin da yake nema cikin sauri, wa yaqifu min khilaliha ala kunuzihi wa jawarihi, kuma zai iya ainihin wato ciro amfani da ainihin moriya da albarkar da ke cikin wannan littafi, wa fawaidihi da kuma fa'idojin shi wa mabahisihi da kuma abubuwan bincike na wannan littafi. Wallahu al-muwaffiq, Allah ne mai datarwa, dan haka mun gode wa Allah da ya datar da mu. La rabba siwahu, babu wani ubangiji in ba shi ba. Wallahu as'al ta'ala, wallahu ta'ala as'al, wa bi asma'ihi wa sifatihi atawassal an yubarika fi hadha al-kitab. Allah madaukaki nake roko da sunayen shi da sifofin shi nake tawassuli akan yayi wa wannan littafi albarka. Wa an yanfa'a bihi qari'ahu wa nashirahu, kuma wanda duk ya karanta wannan littafi Allah ya amfanar da shi, haka wanda ya yada wannan littafi Allah ya amfanar da shi. Wa muhaqqiqahu, wanda ya haƙaƙa wannan littafi ma Allah ya amfanar da shi. Wa mu'allifahu, haka nan wanda ya rubuta littafin. Wa hadha alladhi da'ana al-yawm lil-qiyami bi nashrihi, wannan irin addu'a da samun albarka da amfani shi yasa a yau dinnan muka tsayu domin ainihin wato mu ga cewa mun yada wannan littafi. Ragabatan fi husulin nafa, domin kwadayi na samun amfani bihi na wannan littafi. Ba'da mamati sahibihi, bayan rasuwar mai littafin alayhi rahmatu war ridwan, Allah ya ji kanshi, Allah ya yarda da shi. Wa tashilan ala man arada al-husul alayhi, sannan kuma da saukakewa ga duk wanda yake ainihin fatar ya ainihin wato samu wannan littafi. Miman yuridu da'wa ila Allah, daga cikin waɗanda ke nufin yin da'awa zuwa ga Allah bihi da wannan littafi. Ala basiratin abisa basira, wallahu min wara'il qasd, Allah yana tare da niyyarmu, wato Allah da ya ga niyyarmu ita ce manufar yada alheri. Nima a kokarin wannan yada alherin jama'a, makon da ya wuce na baiwa malam mashhur kuɗi waɗanda sun tara naira miliyan 11 na Najeriya akan ya buga mana wannan littafin da kuma wasu littafan, mu kawo su ƙasar nan domin mu siyarwa da mutane ba tare da za mu ci ribar komai ba, sai dai don neman lada da kuma yaduwar wannan alheri. Kuma in Allah madaukakin sarki ya so, za ma mu ƙara mishi kuɗin domin muna son container guda ne ta cika, waɗannan kuɗin ba za su cika mana container ba. To muka zo da shi a haka, littafin zai tsada, zai fi 2,500, zai fi 6,000 ma. To amma so muke littafin kada ya wuce 2,500 zuwa 3,000, haka muke fata insha Allah, in dai ba abin ya fi ƙarfinmu ba. To waɗannan ainihin abin nan duk mu ne nemo ma don neman lada da kuma neman amfanin abin. Kuɗin da ko mashhur ya yi mana alƙawarin daga Beirut za a ɗauki littattafan wasu daga ciki a kai Masar, to ya ɗauki nauyin zai biya mana wannan kuɗin dakon, Allah ya saka mishi da alkhairi. Ni kuma ni ne ɗauki nauyin daga Beirut daga Misra ɗin zuwa Najeriya, ainihin za a kawo mana da matsalar 'yan kiliyarin na custom da sauransu. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe mana wajen yin waɗannan ayyuka, kuma Allah ya iso mana da waɗannan littafai lafiya. Sai dai sai zuwa ainihin bayan aikin hajji ne, wato sai wajen watan al-Muharram ko Safar ko ma watan Rabi'in al-Awwal ko Sani da za a samu waɗannan littafai insha Allahu ta'ala. Na faɗa haka ne saboda kada mutane su fara azazzalawa. Jama'a, aikin harkar kawo littafi Najeriya tana da wahala. Wahalar ita ce tana buƙatar kuɗi kamar yadda kuka ji, sannan kuma abu ne wanda yake wato akwai haɗurra. Daga cikin haɗurran mu zuwa muka siyar, jama'a, haka na ɗauki dala na gugan dala dubu nawa, dala dubu tari, ita ce wajen miliyan ɗaya ko miliyan 11 da wani abu na Najeriya, haka na ɗauka na bayar. Amma littafin yana isowa Najeriya sai wani ya ɗauka kyauta aka aiko muku. Yanzu wani ɗan NDLE muna rikici da shi a airport na Kano, an kawo mana littafi kawai ya fasa, ya ji ya zaru wani littafi, ya ce wai yana so ne. Na ce mishi look, ba kyauta na karɓo ba, kuɗi na sa na siya, ni ba na karɓo littafi kyauta. Duk wannan irin hauka da ke cikin tunanin ɗan Najeriya cewa wai ana zuwa ana karɓo littafi kyauta, duk duniya babu wanda ke bada irin waɗannan littafan kyauta waɗanda muke kawo. Littafan da ake bayarwa ƴan waɗannan matsuwiyat ne na ƴan Islamiya, mu ko mun wuce waɗannan littafai na ƴan Islamiya, jama'a. Waɗannan kibɗa kibɗan littattafai, jama'a, miliyoyin kuɗi ake sawa. Makon da ya wuce wajen naira rabin miliyon na tafi da su, na je wajen katan 8 na yau, ƙarshen watan nan za a kawo su, kuɗi na sa na biya, jama'a. Ɗaure mana da za a yi a katan ma kuɗi muke biya, dako kuɗi muke biya. Har wani Balarabe sai da ya gaya baƙan magana a aikin hajjin bara, zai ɗaukan mu littattafai daga inda za a kai min, daga gida zuwa inda za a kai. Na ce ya yi ragi, sai ya ce kana hauka ne a yi ragi. Kai in zaka kawo kuɗi ka kawo kuɗi, yace Abubakar Siddiq yana da rai ne da zaka ce wai hidima addini a Makka, billahi allazi la ilaha illahu, haka ya gaya mu. Yace in zaka biya ni kuɗi ka biya ni kuɗi, magana a yi ragi, wai wannan aikin addini ne, yace kawai ka ba mu kuɗi. Yace Abubakar Siddiq na da rai ne, yace mun sa kudi mun sai mota zaka ce wai ayi maka ragi nace mu je kai haka da bakan magana da wulakanci haka muke zuwa musu litafi wai sai kawai sai wani yazo yace wai a diba a bashi kun wadannan tafai sun zo ba sadaka ba kyauta ba bashi kudi muka sa jama'a kudi wallahi haka na diba dollar na google dollar dollar 100,000 ka buga nawa za ta baka ita ce wajen miliyan 11 da wani abu na Najeriya haka na diba na ba mashu sannan yanzu kuma za mu sake aika mishi da wajen dollar 50,000 ya zama kamar wajen miliyan 16 ko 17 saboda a cika container tunda container za mu siya a dako gaba daya to in aka sa kaya kadan kaga sai tsada abin ya ƙara tsada dan haka dole mu cika ta saboda haka jama'a waɗannan ayyuka wato tashi daga wannan irin hauka namu na Hausawa cewa wani suna zuwa ƙasar waje suna karɓo kuɗi a nan gida muke neman kuɗin mu jama'a karkarar wahala muke mu samu kuɗin mu mu je kuma dan mi da'awa ne waɗannan abubuwan in ba haka ba da sai mu zama alhazan birni Allah ya taimaka to sai ya ce wa akhiran daga ƙarshe kuma jazallahu khairan Allah ya sakamako na alkhairi kullaman kana sababan fi nashri hadhal kitab duk wanda ya zama sababin yada wannan littafi wal i'ana ala zalika duk wanda ya zama sababi na ainihin wato taimakawa don a yada littafin Allah ya mai sakamakon alkhairi walau bil kalimati tayyiba koda da magana mai dadi ne wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin karshen addu'an mu dai cewa muke godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah ya dadin tsira da ainihin aminci ga shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ainihin in an zo karatu na gaba insha Allah gobe zamu ci gaba da karatun nan inda ainihin aka tsaya akan inda zai tashi akan tarihin na malamin da sauransu jama'a da Allah ina fatan duk wanda yazo wurin tafsirin nan ya dan saurara akwai wasu bayanai jiya nayi su a farkon tafsirin a takaice zan kare yinsu wato ina fatar bayanan nawa idan aka ji su jama'a a dauke su a yadda na fada babu wani ainihin wato mummunan manufa ko kuma babu wani tawali'u a ciki kuma waɗannan bayanan jama'a muna son ku gane muna son a kiyaye su ne dan tafsirin nan ya tabbata jama'a daga gobe litinin zan fara wa matan ku karatu na akida insha Allahu a wannan masallaci karfe 10 na safe kowa ya turo matar shi da ishi wadda take ta kai matsayin a ce mata budurwa na ɗaya kenan na biyu ga ka wannan tafsiri da la'asar na uku ga karatun tafsiri ko sahihul bukhari da daddare waɗannan karatuttukan guda uku jama'a suna buƙatar ni kaina tsakankanin lokutan da babu karatu in zauna in huta suna buƙatar in zauna in yi nazari haka ne ko ba haka ba to a ƙarƙashin haka nace don Allah tunda na fara karantar wannan daga jiya kada wanda yazo gidana kada wanda yazo office ina kada wanda ya bugo min waya kada wanda aka tashi wurin karatu ya tare ni ba wani sako da zan iya karbe har sai an kammala waɗannan abubuwa zan saurari kowa yanzu ina ji da wannan kiki kakane ta waɗannan littafan jama'a na dauka wa kaina abin da zan iya ne to duk wani abu ƙari akan haka ba zan iya ba to in an faɗi irin wannan magana sai wani ya tunanin shi banda shi jama'a idan aka tashi ana tashi ko gaishe ni karka tsaya kai ka wuce ka bar ni kawai in dauki mota ta nima in tafi inda zan je sako kuma ko daga ina ne ka kawo shi kuma ko daga wurin waye kada ka bani shi ka bari sai bayan sallah komai muhimmancin shi kuma komai gaggawar shi kuma ko yaya yake ka manta da shi wannan abin da na sa gaba shine abu mai muhimmanci to abin da nake fata wannan maganar kowa da ke ji na a duniyar nan ya kiyaye ta kowa bai rage kowa ba iyakacin maganar kenan ba magana ce mai tsawo ba idan an faɗe ta haka a kiyaye ta amma in kuka nauyace ni da abubuwa sai lokacin tafsirin yayi sai in kasa fitowa kun goje kuka taru a gida kuka hana ni sukuni sai lokacin tafsirin yayi zama ina jin bacci ko kuma ban zauna na yi idadin darasi ba na shirye darasin da zan zo in yi muku saboda haka jama'a kowa ya hakura da komai in dai game da ni ne sai bayan sallah wannan abu ko komai muhimmancin shi kuma ko daga waye kuma a jiya a farkon karatu na ce ko mutuwa akai kar ku gayyace ni jana'iza na faɗa haka ko ban faɗa ba wannan mubalaga ce ta dan a fahimci menene aka sa a gaba dan haka jama'a ku kiyaye dangane da mutanen muciya akwai magana da zan faɗe ta a yau a muciya kuma in Allah ya kai mu gobe ko jibi mai yiwa zan faɗe ta a tudun wada ku yi hakuri ku daina zuwa gida wuri na kuna damuna da matsalolin ku na rayuwa. Look, ni ba mai kuɗi bane, mai da'awa ne, kuma ba na fatan ran da zan zama mai kuɗi in fita daga mai da'awa. Duk kuɗin nan da kuke jin na samu ne don in taimaki da'awata ta salafiyya, ba don in taimake ku da jali ko don in taimake ku da larurar komai ba. Bazan taimaki kowa ba har in mutu insha Allah. Kuɗin na neme su ne dama don in taimaki da'awata. Saboda haka ku daina zuwa ku hana ni sukuni, ku je ku taru a kofar gida, ku tona wa kanku asiri, ku matsa mini, ku matsa wa iyalina, ku fitini yara, ku fitini kowa. Waɗannan kuɗaɗe da kuke ji suna nan in millions and in dollars, ni na same su, kuma ban same su da sunan malanta ba. Kar kai tunanin naje nayi wani addu'a ne ya bani, ko na karɓi kwangilar wata addu'a. Na samu ne a matsayina ni Muhammad Awwal na ɗan kasuwa, ko kuma ni injiniya Muhammad Lawal, ta ɗayan waɗannan biyu ko duka, ta haka na samu kuɗin. Don haka gumina ne, ba wani bane a duniyan nan ya kawo ya bani, nake abin da nake yi. Don haka karkace kai ma bari ka je ka karɓo rabanka. Kuma a cikin kuɗin babu rabon a taimaki kowa a duniyan nan da jali, kowaye duk duniya ba za a taimaki kowa ba. Ɗalibai ma wanda yake tunanin mala ya samu kuɗi yanzu ya kamata ya taimake mu, sai dai in za ka yi rudda ka bar da'awar, ba za a taimake ka ba. Amma su kuɗin dama an neme su ne don da'awar. Amma in kana da hankali ya kamata kai tunani, ga waɗannan tsababan kuɗin amma fa a gidan haya nake. To in kana da hankali ka tsaya kai tunani, amma fa ina ta gina da'awar ne, amma har yanzu ban gina inda zan kwanta na ba, a gidan haya nake. Kuma shekara na cika zan sake ƙara kuɗin hayar, kaga babu shirin zan fita daga gidan hayan kenan. To in kana da hankali to kukan kurciya jawabi ne, kuɗin an neme su ne don da'awar. Don haka waɗannan maganganun na faɗe su a nan, khasatan ga iyayena da dangina da ƴan uwana da kowa, ƴan muciya da cikaji da ina ne da ina ne da ina ne, zan je kuma faɗe ta da kowa a tudun wada. Don misali shekaran jiya kawai na sha ruwa jama'a, na zauna ina tsara bayanan da zan zo in gabatar muku a wurin taro, sai ga wasu buwai fadawa ne, wai daga fada wane ne, wai sun zo min barka da shan ruwa. Nace no, ba ni bane. Suka ce a wurina ne. Nace ba ni bane. Nace ni ba sarkin gargajiya bane. Nace malami ne salafi. Nace mu ba a zuwa gaishe mu, inda ana zuwa gaishe ni da kun zo kun samu wacan mutum 100 a nan. Nace ba a zuwa, ku tafi, ba ni bane. Me wannan jama'a, wani irin gidadanci ne haka jama'a? Kuɗi da kuke jin mun samu, gaskiya na samu kuɗi, ni kaina ban san iyakar su ba. I have to say it, wallahi ban san iyakar su ba, amma wallahi ni ma bazan ci ba, ni ma ina san abin da nake so, amma wallahi bazan. Da'awar za a yi wa, sai dai kowa ya mutu ita da'awar ta rayu. Ai da ma abin da muka ce za mu gina da'awar sannan mu koma mu rayu a ƙarƙashin ta, ku kun manta ne mu mun faɗa, to muna nan akan maganar mu. Don haka duk duniya ba wanda za a ba jali.